إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 13 asabar 13 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 wanda daidai da 27 ga watan Maris shekara ta 2021 miladiya. Allah ya karraya mu a cikin wannan anguwa kabalan doki a cikin wannan masallaci don yi mana tsokaci a kan durus ramadaniya, wato darussa a kan ramalana. Kada mu manta cewa ramalana tana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar, wanda hadisin Bukhari da Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'az zaka wa sawmu ramadan wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Wannan hadisi muhalli shahida a ciki an gina musulunci a kan tubali guda biyar. Kalman shahada shi ne na farko, kuma shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, aida sallah, ibada zakka da azumin watan ramalana, sannan da ziyartar ɗakin Allah a garin Makka. Kaga wa'annan suna nuni a kan shika-shikai na musulunci. Kuma in ba mu manta cewa Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin littafinsa yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci ɗan adam ba da aljani face don su bauta min, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Sai zo da jumla tawkidiyya wa ta'kidiyya, yazo da jumla na ƙarfafawa cewa tabbas baya buƙatar arziki daga gare mu, kuma baya buƙata a ce mun ciyar da shi. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul-quwwati al-matin, domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani sai ya nuna asalin nauyin da Allah ya daura wa ɗan adam shine ibada to daga cikin wannan ibadar akwai azumin watan ramadana wanda Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan فمن شهد منكم الشهر فليصمه الله مدوكي يتي شهر رمضان الذي انزل فيه القران وتر رمضان وان اكا توكد القراني اتكنسا هدى للناس شريعه تي ga mutane wannan alqurani وبينات من الهدى والفرقان kuma bayani ne gamsasu na shari'a da kuma rabewa tsakanin shirka da tauhidi tsakanin bid'a da sunna tsakanin ƙarya da gaskiya man shahida minkum ash-shahra duk wanda ya halici wannan wata na ramalana da lafiyarsa sa'annan kuma mazaunin gida ne ba matafiyi ba falyasumhu nan fi'il mudari'un ne maqrunun bi lam al-amr yadullu 'ala al-wujub to ya azumci wannan wata kaga anan umurni Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ga wannan ibada ta azumin watan ramadan wannan azumi ya dauki matakai kafin yazo gare ka mataki na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da kwadaitarwa ne ba a wajabta shi ba saboda wanda yake wajibi kafin ramalana shine ashura shine Allah ya fara wajabtawa bayan an saukar da ramalana sai ashura azumin ya zama sunna mustahabiya wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya aji amma da ashura ita ce take makwafar ramalana a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina Allah ya fallanta azumin watan ramadan daga nan sai ya zamana cewa wanda ya ga dama sai ya ashura wanda ya ga dama ya aje to matakan da Allah subhanahu wataala ya bi wajen fallanta azumin watan ramadan iri ɗaya ne da matakan da aka yi wa yahudawa da al'umman da suka shuɗe sai Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ان وجبتا اغاريكو azumin watan ramalana kamar yanda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo gabaninku don ku samu takawa tsoron Allah azumin watan ramalana yana gadar da tsoron Allah to yahudawa da kristoci a lokacin annabawansu tsarin da aka bada shine idan lokacin buɗe baki yayi mutum bacci ya dauke shi bai yi buɗe baki ba baya halatta ya sake cin wani abinci kuma sai dai washe gari bayan kuma rana ta fadi haka ka'idar take to lokacin da Allah ya fallanta azumin watan ramadana Allah ya bada wannan ka'idar irin ka'idar da aka wajabtawa waɗanda suka shuɗe gabaninmu idan lokacin buɗe baki ya zo ba ka yi buɗe baki ba har kai bacci to ko da ka farka to ba za ka ci komai ba haka za ka ɗaura har sai washe gari kuma bayan daidai lokacin buɗe baki haka tsarin yake a farkon al'amari to a wannan lokaci akwai wani sahabi da ake kira Salamah ibn Qais ya dawo daga gona da ya dawo daga gona jabja bude baki ya gaji sai ya ce wa matarsa akwai abinci sai ta ce babu abinci amma barin dan duba in gani ko zan iya maka dabara irin ta mu ta mata in nemo maka wani abu ana shiga ta fita kafin ta dago sai ta ganshi bacci ya kwashe shi yana shin yana dan tsugune kamar yanda mutum idan ya dan gaji din nan bacci ya kwashe shi ba tare da ya sani ba kawai yana zuwa sai ta ganshi ya dan jingina amma bacci ya dauke shi sai ta ce khaybatan lak zaka jawo ya yau to bayan Allah da ya farka kuma ba ya halaka ya ci wani abinci shikenan sai ya daura har zuwa washe gari ya ci gaba da azumin haka sha biyar rana na yi kawai sai kife sai suma yana sumewa sai aka kawo matsalar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aka ce fa ga Salama bin Qais ya fadi ya sume me ya faru sai aka labarta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan magana sai Allah ya saukar da wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl Allah ya ce to daga yanzu an halatta muku ku ci ku sha tun daga cetowan al-fajri har zuwa faduwar wato ketowa alfijiri na gaskiya ku kame daga ci ku kame daga sha har sai rana ta fadi so daga lokacin da rana ta fadi wakulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai kalin sili ya bayyana gare ku daga bakin zili na alfijiri bi ma'ana alfijiri ya ke to sannan thumma atimmu siyama ila al-layl sa'annan ku cika sa'azumin ku zuwa faduwar rana shine al-layl huna ba ana nufin duhun dare ba kamar yanda yahudawa suke yi da kuma yan shi'a to wannan kaga mataki kenan mataki na biyu shine a lokacin baya halatta in ana azumi mutum ya tara da iyalansa da daddare sahabbai wannan shine dokar yahudawa ma haka tsarin yake kristoci ma haka tsarin yake wanda suka zo gabanin mu to sahabbai ba sa iya jurewa dan cikin dare mutum yana kwance sai ya lallaba sai ya tara da iyalansa idan gari ya waye sai fara astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ila ya Allah ka gafarta mun ya Allah ka gafarta mun ba zan ta akai akan ya faru ba sai Allah ya ce wa illa lakum laylatu siyami rafasu ila nisaikum an halatta muku a daren azumi ku tara da iyalanku hunna libasul lakum wa antum libasul lahun su tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su tashbihul makni sai Allah ya ce alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum kataba alaykum wa hada ankum Allah ya san cewa kuna yaudaran kanku sai tuba gare ku ya shirye da ku alana bashiruhunna yanzu an halatta muku ku dinga tarawa da su yakulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد daga daga nan Allah ya fitar da wannan doka kaga wannan shine mataki na biyu da wannan azumi ya dauka daga nan ta halatta kaga ni da kai ba mu san wannan ba amma sahabbai duk sun kanta da wannan shi ka duk abin da za ka yi a musulunci ba za ka taba kai su ba saboda su tun musuluncin na jaririn sa suka ɗabbaka shi tun yana jaririn sa har ya ƙoshi ya zama babba ya ginu ya kafa akan ƙafafuwarsa wannan shi ne mataki na biyu
abu na gaba shine wannan wata da ake ciki shine Sha'ban, kamar yadda yazo Nana Aishatu Allah ya kara yadda a gare ta yazo a cikin Sahih Muslim, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu watan da manzon Allah ke yawaita yin azumi a cikin sa kamar watan Sha'ban, kana yasumu Sha'ban kullahu illa qalil. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumtan watan Sha'ban gabaki ɗayan sa dan kadan a ciki. Idan aka ce gabaki ɗaya banda dan kadan, kaga in an yi 20 sai ya wuce. Kaga za a ce dan kadan ya rage ko? In an yi 25 shi ma za a ce dan kadan ya rage a ciki. To manzo Allah yana yawaita yin azumi. Shi yasa Nana Aisha take cewa ba na samun damar rama azumin watan Ramadana na fara da ke kaina sai a cikin watan Sha'ban, saboda daraja da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurina, ina biya masa bukatocinsa ba na samun wannan dama sai a wannan lokacin, tunda wata ne da yake yawan ta azumi shine ni ma nake samun dama in rama azumin da ke kaina. To daga cikin karantar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada shine yace la tuqaddimu ramadan bi siyami yawmin wala yawmayn, hadithin Bukhari da Muslim, yace kada ku gabaci azumin watan ramalana da azumin kwana biyu ko kwana ɗaya kafin ramalana, illa sawmun kana yasumuhu ahadukum wal yasumhu, banda azumin da wani a cikin ku ya saba yi ya fada kwana biyu kafin ramalana ko kwana ɗaya kafin ramalana, manzo Allah ce to babu laifi ya yi shi. Nan malaman usulul fiqi suna cewa idza jaa al amru ba'da an nahi fa yarji'u ila aslihi, in kana halalan fa halalan wa in kana haraman fa haraman wa in kana mubahan fa mubahan, shine halalan din ce. Idan umurni ya zo bayan hani to zai koma asalinsa, in asalinsa halal ne halal ne, in haramun ne haramun ne, to asalinsa halal. To anan wal yasumu din kaga fi'lu mudari'un ne maqrunun bi lam al-amri yadullu ala istihbabi la ala al-wujub bil qarinati, saboda haka yana nuna kwadaitarwa ne. Mutumin da ya saba yin azumi ranar Alhamis da ranar Litinin sai ya kama ranar Litinin ya fada ana gobe ana kintatan ganin wata ko, to babu laifi zai yi saboda ya saba yi. Ko kuma ya fada Alhamis ayanku kuma daman ya saba yin Litinin da Alhamis, to shi ma babu laifi zai iya yin sa a dan ya fada Alhamis din saboda ya saba yin azumin kuma sai ya fada ana gobe ana tsammanin ganin jinjirin wata. Amma haka kurin baka saba yi ba, manzo Allah ya ce to ba za ka yi ba, baya halatta wancan shi da man ya riga ya saba. Amma kai da baka saba ba an hana ka tarbi azumin watan Ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu, saboda wasu daga cikin jahilai suna masa tarba, wato in ma an ga watan su dai daman sun fara, in ma ba a gani ba dai sun yi, to ba a ma'azumi haka. To kaga wannan karantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Abu na gaba shine ganin jinjirin wata na watan Ramadana. A ka'ida shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da yazo a cikin ashabu kutubus sitta yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ku yi azumi in an ga jinjirin wata, ku ajja azumi in an ga jinjirin wata, fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat sha'ban 30 yawman, in aka lilliƙe muku jinjirin wata ku gansa ba a kwana na 29 to ku cika sa idayan watan Sha'ban ya zama kwana 30. Wata ruwaya ce faqdiru lahu, ai ku kuntata wa wannan watan faqdiru lahu anan ya dauki ma'ana biyu ma'ana ta farko ayi ku lahu ku kuntata masa daga 29 sai zama nawa kwana 30 shine ma'ana na farko saboda alqadru yana zuwa da ma'anan tabyiq wa zannuni id dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin muhalli shayda cikin ayar shine fa dhanna an lan naqdir alayhi ay fa ayqana an lan nudayyiqa alayhi anasa ay an lan nudayyiqa kada mu kuntata masa saboda ka faqdiru lahu ay fa dayyiqu lahu kuntata wa watan daga kwana 29 ya zama kwana 30 ma'ana ta biyu faqdiru lahu ay aqdiru lahu ku kaddara masa kwana daya shine a tsara masa kwana daya kari kenan to daga nan kaga ya zama kwana 30 wannan shine kaida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kuma a kaida ba ranan da aka dauki azumi na farko ake fara tarawihi ba dan yawancin musallatan mu haka ake bi ranan da aka ga wata shine ranan farko daren farko na watan Ramadan a wannan daren ake fara yin tarawihi shine kaida dare kuskuren da ake samu shine mu anan kasar mu asali a kaidar ba'a sanar da ganin wata sai wajajen karfe 9 ko 10 shine kuskuren amma a kasashe na musulunci yanzu ba mu riga mu yi magariba muna jiran sallar isha'i ba to a lokacin da ranan da aka shiga kwana na 29 a kaidar liman in yazo sallar magariba zai ce to jama'a muna jiran sanarwa na kwamitin ganin wata kafin isha'i saboda haka duk wanda ya tafi magariba yanzu idan zai zo yayi shirin zuwa tarawihi dan in muka zo sallar isha'i zamu tarawihi shine kaida kana sanarwa ne kafin sallar isha'i idan aka sanar kaga duk wanda ma zai ci abinci ba kaga zai dan ci abinci ya dan ƙara ƙarfi to sai yazo da man ya san za a yi tarawihi sai a yi tarawihi shine wannan kaida in kwana 29 ne in kuwa kwana 30 ne watan abu ne mai sauki ranan da aka shiga kwana na 30 misali a ce yau shine 30 ga watan Sha'ban misali to yau din nan da aka yi magariba isha'i za a zo ne a yi tarawihi shine ka'idar kuma shine sunna ka ba ta an gane saboda wannan daren shine daren farko na watan Ramadana kuma tun daga wannan daren Allah zai fara enter kowace rana mutane 70,000 daga wutar jahannama kaga gari a ce ka fada cikin iman farko ba iman karshe ba wanda kowa da kowa yana himma to saboda haka kaga ka shiga cikin layin farko kafi tafiya akan na karshe mutane na himma saboda goman karshe kowa na hana kanshi bacci sai dai wanda aka haramta masa wannan alkhairi to wannan shine ka'idar da ya kamata a yi ko dai ranar 29 in aka zo a jinkirta a yi in kuma misali an saba sai karfe 10 babu laifi liman ya ce to in an sanar da ganin wata za mu zo mu yi tarawihi idan liman ya zo ko da ku 10 ne kuka yi kabbara Allahu Akbar mutane a gida in suka ji speaker ana sallah imani zai motsa tun da an riga an ɗaure shedanin da ke hana mutum himma a wannan dare za ka ga mutane suna zuwa ɗaya bayan ɗaya in Allah ya kafin ku gama tarawihin nan za ka ga masallaci ya cika kaga ko ba komai ka raya wata sunnan da mutane sun daɗe ba sa aikata ta to duk wanda ya dawo suna bin wannan sunnan kana da wannan ladan saboda manzala ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a duk wanda ya bayyana wata sunna wacce take tamace a cikin mutane an manta da ita ko ba a san da ita ba ne ya raya ta to yana da ladanta ladan kuma wanda ya koyi da shi har zuwa ranar tashin kiyama ba tare da an rage wa kowa a cikin saladansa kaga yanzu an samu garabasa to daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jaa ramadan idan azumin watan ramadan yazo futihat abwabul janna ana buɗe kofofin aljanna gabaki kanta guda bakwai guda takwas wa ghulqat abwabun niran kofofin wuta ana kulle su gabaki daya wa suffidat ash-shayatin wa barajat al-jann ana daure shedanu da tangararru daga cikin aljanu na san ana fadin wannan hadisin wani zai fara tunani sai masu aljanu aljanun su na tashi aljanun su na tashi aljanun su ai yawanci zaka ga irin wannan zaka ga musulmai ne mu ma a cikin mu ba akwai fargurbi ba musulmi ne amma fargurbi ne ko to ai su ma haka suke musulmi ne banda su ba a daure su tunda ai yana ibadan azumi bangararru da kuma kafirai su ake daurewa amma musulmai ai dama za su yi ibada kamar yadda ni da kai za mu yi ibada wanda yake fasiki a cikin su shine sai ci gaba da wannan harka kamar yadda mu ma ai akwai mutane ne amma fasikai ne zaka ga duk abin da ake yi na asha watan ramadan ma ba zai gushe yana aiwatarwa ba wani duk da ana watan ramadan zai shagiya wani duk da ana watan ramadan zai zina wani zai tata zai duk wani aikin da yake yi wannan baya jikin sa saboda me zuciyar ta riga ta kulle baya ganin wani aikin sharri shi komai daidai ne a wurin sa saboda zuciyar ta riga ta kekashe to kaga anan wa suffidat ash-shayatin wa maradat al-jann ba a kaure shedanu da kangararru na aljanu ayunadi almunadi sai ne shelantawa yayi shela ya baghi alkhair aqbil ya kai mai san alkhairi ka fuskanto wa ya baghi ash-shar aqsir ya kai mai san sharri ka takaita walillahi utqa min an-nar wa zalika fi kulli laylatin manzo Allah yace kowane dare Allah na anta bayinsa daga hutan jahannama tun daga daren farko har zuwa daren ƙarshe ina fata mun gane wannan dokar to doka na gaba shine niyya duk wanda aka ce an ga wata to wajibi ne ya kwana da niyya niyyan nan shine yayi niyyar zai azumci watan ramadan gabaki ɗanta saboda haka anan ya kwana da niyya amma duk wanda bai kwana da niyya ba kuma bai tashi kafin ketowar alfajiri na gaskiya ba har sai da gari ya waye to wannan mutumin abinda ke kansa shine zai rama azumi guda ɗaya saboda ya san cewa ana cincatan ganin wata kuma bai tsaya an ga wata bai kwanta kuma bai tashi ba har gari ya waye amma idan bai sani bane bai san cewa watan ya kai 29 ba yana wani wuri babu sai aka ce mai yau azumi ne to a tace zai kullata niyyarsa kuma zai yi azuminsa kuma ba zai rama ba wannan shine abin da malaman usulul fiqi suke kira qudratu manafis taklif iko wanda aka daurawa baligi mai hankali shi anan istifa'arsa kenan bai da masaniya a lokacin bai sani kenan ina malamai suka dauko wannan sun yi istifa'an hukuncin da ya faru a يوم عاشوراء حديث البخاري ومسلم saboda ranan ashura sabai da yawa ba su san cewa ranan ashura bane wasu sun ci abinci wasu ma ba su ci ba gari na wayewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akala sabah al-yawm wanda ya ci abinci wayewar garin yau aw kallan ya'kul da wanda bai ci ba al yasum fa inna al yawma ashura yayi azumi saboda yau din nan ranan ashura ne saboda lokacin ashura shine wajibi kamar yanda matsabala ne yake sai suka ce to shi kuma al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama shi hukunci yana gudana tare da illarsa in an samu hukuncin nan in illa ta gushe wato hukuncin ya gushe saboda haka wannan hukuncin yana nan tunda ashura ai asali ita ce wajiba ba a sarrafa lana ba to kuma hukuncin wajib baya canzawa yanda yake ashura ashura ya koma sunna mustahabiya to hukuncin ya haukar ramalana saboda haka babu laifi a kansa sai ya ci gaba kuma ba zai rama ba duk da yake akwai wasu malamai sun kawo wasu hadisai a ƙarƙashin wannan hadisin cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka ci su rama azabinsu sai dai hadisin kamar yadda malaman hadisi suka faɗi suka ce bai inganta ba wancan dai shine ingantaccen manzo Allah bai ce su rama ba to tunda manzo Allah bai ce su rama ba babu wani dokar da zaka ce ma wani in ya fada cikin irin wannan bai kama da wannan ka ce bai ya rama saboda ka shi ma ba zai rama ba hukuncin nanan daidai wadida sai abu na gaba shine sallan tarawih sallan tarawih hadithin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci watan ramadana duk wanda yayi tsayuwan sallah da ake yi na tarawih a watan ramadana yana mai imani da Allah yana kwadayin samun ladan da ke ciki ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa duk abin da ya shude na laifinsa to kaga daman hukuncin guda uku ne man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga abu guda uku duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani da Allah na wajibinta kuma yana kwadayin ladan da ake samu an yafe masa duk abin da ya shuɗe na laifinsa tsakaninsa da Allah wanda kuma ya sallaci sallan tarawih da ake yi na watan ramadana yana mai imani da Allah yana kwadayin ladan da ake samu a cikin sa an yafe masa duk abin da ya shuɗe na laifinsa tsakaninsa da Allah wanda kuma ya tsayi wandaran lailatul qadr ya dace da ita yana mai imani da Allah yana neman ladan da ake samu a ciki an kankare masa zunubin da yake tsakaninsa da ubangiji kaga wannan shine qiyamu ramadan to sannan tarawih nan yaya yake abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a farkon lamari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sallan tarawih tare da sahabbai a cikin masallaci daren farko ya fara sallah sahabbai suka biyo wanda suka zo cewa suka ganshi suka ƙara shiga kwana na biyu waɗanda suka samu sallan suka gaya ma wanda ba su samu ba manzon Allah ya zo ya fara sallah aka ƙara haduwa an samu ƙari a kwana na uku sai aka cika masallaci makil ko ina sahabbai suna jiran manzon Allah ya fito a yi sallah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudun a lokacin Allah na sassaukan masa da hukunce-hukunce na karkarewa na komai na dokar Allah a cikin musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron kada a wajabta mai ƙiyama ramadan shine sallan tarawih ya samu matsala al'ummar su gaza sai yake fitowa sai da gari ya waye sabai akai sallah sai suka ce ya ma'aikin Allah jiya da jira ai mun cika masallaci muna jiran ka kuma sai kake fitowa sai ce ina sanar da cikan ku masallaci amma abin da ya hana ni fitowa shine ina jin tsoro kada in fito Allah ya wajabta mana yin sallan tarawih kuma ku zo ku gaza shi sa nake fitowa kaga kenan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama wannan fiqhun da wannan ka'idar ita ce sayyidina Umar ya kalla bayan shudewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu sayyidina Abubakar Allah bai bashi ikon raya wannan ba saboda a lokacin yana fama da wa'anda suke rugga suka bar musulunci kuma suka kifa da zakka to shi sayyidina Umar babu wannan tension din a wannan lokacin sa sai ya raya wannan sunna ya kira Ubay ibn Ka'ab da kuma Abu Musa al-Ash'ari da Tamim ibn Aws al-Dari suka dinga yi wa mutane salla a masallacin Madina sai yace ni'matu bid'atu hadhihi wallazi yanamun 'anha an-nas yace ma dalla da wannan aikin da nayi wanda a cikin sahabbai babu wanda ya riga ni raya ta akan wanda mutane suke kwana a kanta to da wannan dalili malamai suke cewa tarawihi ibada ce sunna wanda manzo Allah ya karantar da al'umma saboda ai manzo Allah ya fara yin ta sayyidina Umar ba shi ya kirkiro ta ba akwai ta amma abin da ya sa manzo Allah yake fitowa ya ci gaba a tsoron kada a wajabta to sayyidina Umar ya fahimci illan nan ya gushe idza zalatul illa zalatul hukm ko idan illan ya gushe hukuncin ya gushe saboda haka daman illan da ya sa manzo Allah yake fitowa kada a wajabta cikin manzo Allah baya duniya kuma Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan illan ta gushe shine sai sayyidina Umar ya raya wannan sunna sai zama na cewa kaga tarawih ba bid'a bace kamar yadda wasu suke cewa saboda wannan kalmar da sayyidina Umar ya amfani da ita wato bid'a ce lafziya la shar'i ina fata an gane to anan shubahar wanda suke kafa hujja da sayyidina Umar kaga maganar su hujjatun ne munkasiratir rijal wato gurguwar hujja ce sai yaya ya kamata a yi tarawihi tarawihi ana yin ta ne a farkon dare ba a ƙarshen dare ba ko a tsakiyar dare da yawa daga cikin ustazai a wannan gabar sun dauki yin ta a tsakiyar dare ko ƙarshen dare wannan kuma kuskure saboda ba a taba samu manzo Allah ya yi ta a ƙarshen dare ba a farkon dare yake yin ta so daya aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan tarawih har ya kai wajajen 12 dare sai sahabbai suka ce ya rasulullah hadithin Imam Ahmad sai suka ce law atmamta lana baqiyatu laylatina ya ma'aikin Allah to da ka karasa mana ragowar dare tunda an kai 12 mai rage ko a cika sauran daren sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi hadisi saboda wurudul hadith kenan sai ce man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layl wa baqiyatu laylati duk wanda ya salla tare da liman har liman ya idan da sallan tarawih to koda ya koma gida ya tabbaci za a rubuta mai daren gabaci daya yana sallan dare kaga wannan bonus ne ko ina fata an gane wannan shine kaidar an yi wa Imam Ahmad tambaya a cikin littafin sa tambaya wanda talibin sa Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ab As-Sajistani a cikin Bada'il da Imam Ahmad aka mai tambaya mutum yayi sallah tare da liman sallan isha'i sai ya yanke ya tashi cikin dare yayi nasa koko ya bi liman ya isa da har liman ya sallani wanne ne sai sayyidina sai Imam Ahmad ya ce yayi sallah tare da liman har ya idar shine daidai sai ya ce fa sunnatul muslimin uhabbu ilayya, sunnan musulmi wanda manzo Allah yayi da sahabbansa ya fi soyuwa a gare ni akan mutum ya yanke yace cikin dare shi zai yi nasa, wancan shine ya dace da sunna. Ina fata an gane dacewa da kuma sunna shine ya falada abin da matsalan ba wai ka tashi ba, duk da dare yana da falalarsa yana da kimarsa, amma bin karantarwar manzon Allah shine ya fi daidai. A karantarwar manzon Allah bai raya dare ba sai a goman ƙarshe, daga farkon wata har zuwa kwana 20 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon dare yake yin tarawihi, a goman ƙarshe ne kamar yadda Nana Shuk take cewa shadda mi'zarahu wa ayqadha alahu wa ahya laylahu, yana jajircewa ya daji damtsansa ya tada iyalansa kuma ya raya daren ga baki daya. Shine fassaran ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. Shine nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. Aw zid alayhi shine suke fassara shi da goman ƙarshe, kari akan ko dai ɗaya bisa ukun daren ko biyu bisa ukun daren ko kuma ka ƙara a rabin daren, kaga an ƙara rabi kaga me kenan an cika daren kenan ko, to shine sai suka ce to wannan auzida alaihi shine goman ƙarshe, saboda aikin manzo Allah shine ke fassara abinda nassin Qur'ani yayi magana akai. To ba taba samu manzo Allah ya raya daren gabaki ɗaya ba a watan Ramadan sai a goman ƙarshe, saboda haka Imam Nasiruddin Albani a cikin wato salatu tarawih nasa yayi wa'annan bayanan masu tsawo. Ina fata an gane, saboda haka sai mutane da yawa suna takuɗa abin suna cewa ai akwai tahajjudi, tahajjudi da kuma salatu tarawih. Salatu tarawih abin da yasa aka kira shi sallan tarawihi, saboda in an yi sallah raka'a biyu ana hutawa, sannan a ƙara yin biyu a huta, saboda hadisin Jabir wanda Imam Abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannaf nasa yace wa kanu yaqra'una bimi'ina Ubay ibn Ka'ab da Abu Musa al-Ash'ari da kuma Tamim ibn Aws al-Dari da suke sallah suna karanta ayoyi 100 a kowace raka'a. Kaga a raka'a biyu an kusa dire bakara kenan ko, kaga ana bukatar me kenan, ana bukatar hutu. Dalilin da yasa aka kira shi sallan tarawihi saboda sallan hutu, in aka yi raka'a biyu sai a dan huta na minti 2 3 zuwa 5 sai a huta, sannan sai a kara tashi a kawo 2 sai a kara hutawa, sai a kara kawo 2 a kara hutawa, sai a kawo 2 sai a kara huta, sai a kawo 3 kaga an samu 11 kenan. Wannan shine dalilin da yasa ake kiran su tarawihi. To amma mu yawanci ba haka muke yi ba, saboda yawanci daga alamtar kaifa ne zuwa ina zuwa nasi, saboda haka in mun dade mun yi minti 15 an kammala, kun gane. To watan Ramalana wata ne na mahaddatan Qur'ani, kaga Sayyidina Umar shine liman kuma shine khalifa, amma sai kira wa'annan su jagoranci mutane, saboda wata ce ta malaran momi, lokacin ne suke gaza kolin abinda Allah ya musu baiwa da shi shine Qur'ani, hajjar da suke da shi. Kuma fata an gane, kuma wannan bai cire shi daga kasantuwarsa na amirul mu'minina ba, kuma bai rage masa daraja kasantuwarsa na malami ba, kuma bai rage mai daraja kasantuwarsa na limami ba, amma saboda wa'annan su ne gangaren ko alaran momi, ina fata an gane, gwanaye a Qur'ani shikenan sai aka gabatar da su. To wata ne nasu, ina fata an gane, saboda haka ba laifi bane dan liman, kai ne liman, a kira alarammomi su zo su yi wa mutane sallah. In ka yi isha'i sai alaramma ya karasa da tarawihi ko? Wannan da ya rage maka darajarka a matsayinka nawa na liman ba, saboda lokaci ne in ka yi haka ka yi koyi da sayyidina Umar, wanda manzo Allah ce iqtadu bil ladaini min ba'di, yani Abu Bakr wa Umar, ku yi koyi da mutanen nan biyu da za su zo a bayana, shine sayyidina Abu Bakr da Umar. Sannan yace alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin, na hore ku da sunnata da sunnan khalifofina shiryayyu ahadiyina min ba'di, masu shiryarwa bayana, tamassaku biha wa abu alaiha bin nawajib, ku yi riko da shi, ku kama shi da tiraman haƙoranku. Kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu din su ko? To kaga wannan shine abin da ake so mutun yayi a lokacin tarawih. Saboda haka cewa ana yin tahajjudi ana yin sa ne a watan da ba ramalana ba, shine ake kiransa tahajjud. Wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalman tahajjudi ana yin ta ne ka wato a watan da ba watan ramalana ba, ina fata an gane. Amma a cikin watan ramalana ana kiransa tarawihi, ko kuma a kirasa qiyamu ramadan, saboda nassi na hadisi. Wancan hadisin na Aishatu ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daman tarawihi ya zo kashi biyu ne, ko kayi biyu ka sallame, kayi biyu ka sallame wanda muka saba, ko ayi hudu ka sallame, a ƙara yin hudu ka sallame, sannan sai ayi uku, an gama kenan. Kaga wannan shine wanda ake yi ko? Wancan kuma manzo Allah ya yi hudun, ya sallame ya yi hudu, ya sallame ya yi uku. Kamu na na shi ta ce kai kai kyawunsu da tsawonsu, manzo Allah ya yi shi. Ko da mu ba ma yi, duk ranar da ka je wani masallaci kaga sun ɗauka wannan sunnan, kaka ce kaga yara matasa ƴan bana bakwai ko sun kirkiro wani sabo, wannan wani sunna ne, na je har Saudiya ban gana yin wannan ba. To ina kuka samu? A'a, sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane. In kaga sun yi ba laifi bane, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In akai biyu a sallame, ai biyu a sallame, ko ai hudu a sallame, sannan ai hudu, sannan a sallame, sannan a zo da uku, sannan a sallame, kaga an karkare ke. Wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Sannan wata ne na Qur'ani, kamar yanda wani mawaki yake cewa, ya zalladhi ma kafahu dhanbu fi rajab حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهم فلا تسيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تصبيح وقرآن أم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاص من الدان. Yace ya zallabi ma kafahu dhanbu fi rajab, ya kai bawan Allah wanda saban Allah bai isiye ka ba a watan Rajab, hatta asa rabbahu fi shahri sha'ban, har a watan sha'ban sai da ka saba wa Allah. Laqad adallaka shahru sawmi ba'dahum, da watan azumi ya lullube ka, fala tusayyirhu aidan shahru isyani, shi ma kada ka maida shi wata na saba wa Allah. واتل القران وسبح فيه مجتهدا, فكرنت قراني في تسبيح cikin wannan wata na qur'ana ramalana, kuma kai kokari. Fa innahu shahru tasbih wa qur'an, saboda wata ne na tasbihi, wata ne na qur'ani. Kana zaure subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim maddi gfirni kai. Ina fata an gane, ka dauki Qur'ani ka karanta zafin rana ya kada ka. Ina fata an gane, ka gaji ka yi yaushi, ka dan shingida ka aje Qur'ani ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ighfirli. Ya ta kara yin haka, yace kam kunta ta'rifu mimman sama fi salatin, mutane nawa ka sani wanda suka yi azumi bara. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, cikin iyalan gidanka da ƴan uwanka na jini da makwabtanka, kafnahum al-maut wa sabaqaka ba'dahum mutuwa ta karar da su a wannan azrun suka gabace ka kama aqrab al-qasi min ad-dani wanda zuciyarsa ta kekashe ba zai taba zama kusa a wajen ubangiji kamar wanda yake bautatawa Allah ba haka ne ai ba za su zama iri ɗaya ba to kaga anan yana fadaitar da kai ne to kai a matsayinka na musulmi sai ka yi amfani da wannan dama ko a ciki a wannan wata wata ne na infaki ciyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man fattara sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi kana lahu mithlu ajrihi ghayra min ghayri an yunqas min ajrihi shay'a yana da lada kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an rage masa wani abu na cikin ladansa ba bi ma'ana mai azumi idan ka ciyar da mai azumi daya za a baka ladan azumi biyu a ranar idan ka ciyar da mai azumi biyu za a baka ladan azumi uku a ranar da naka azumin in ka ciyar da mutane biyar za a baka ladan azumi shida da naka kaga ka samu ka tashi da azumi shida kaga kelin kana nauyi kenan ko in ka ciyar da mutane goma a ranar kana da ladan azumi 11 da naka azumin in ka ciyar da mutane 20 ladan kana da ladan azumi 21 in ka ciyar da mutane 50 ranan kana da ladan azumi 51 to wani zai iya cewa ta yaya zan yi haka kuma ga ni talaka zaka iya shine da naira 100 ka zaka iya ciyar da mutane 7 ka ciyar da dinan 100 ko sai ka ba kowa ɗaya alal aqalla a dinan naira 100 zaka samu guda 10 alal aqalla idan ka samu 10 ba za ka samu 9 ko 8 ko to idan ka samu wannan kaga in ka dauki daya su ma ka basu ɗaiɗai suka yi baki da shi kaga ne ka samu lada ba tare da kai in an baka kai ce a za a sace min azumi ba na so a ka riki a ba abin da ya shafi azuminka shi bonus ne Allah ke bashi don kwaɗaitar da shi akan ciyarwa ai Allah ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور قال لي وأنا ذكي كرنت لكتاب الله شين أن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة سكت أين صلى وأنفقوا مما رزقناهم سكت شيرد أبن مك أزر تاصل شي سرا وعلانية a ɓoye da fili yarjuna tijaratan lan tabur wa'annan mutanen suna kaunar kasuwancin da babu asara a cikinsa wato riba ne mai hakika liwafiyahum ujurahum dan Allah ya cika musu ladaddakin aikin da suka yi wayazidahum min fadli ya ƙara musu falalarsa shine ya sa su shiga aljanna kuma su yi dubi zuwa ga fuskan Allah subhanahu wa ta'ala innahu ghafurun shakur shi ubangiji ne yawan gafara ne kuma mai godewa ne da aikin da bawansa zai yi komin kankantansa sai kai don Allah Allah ya karba kuma ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan ka samu wannan a'a ina da zobo shikenan sai kai zobo ka kulla ko sai ka kawo zoban da zaka iya yi guda biyar ne sai kai guda biyar ka sa a firiji sai ka bada a kawo masallaci a ba mutane biyar in suka sha ka samu ladan musamman a irin wannan lokacin a'a baka da nazo amma kana da naira 50 ba tantan naira bane ko biyo wata sai ka sai guda biyar masu sanyi sai ka bada wanda ya sha ka samu ladansa ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka hanyoyin samun lada kada ka ce sai alaji wane sai wane ko kowa yana yi ne gwargwadon ikonsa da damar da yake da shi kaga daga nan ka fara samun ladaddaki ka fara samun haɓakan lada alaƙarka da ubangiji yana ƙaruwa hadisi ya ingata cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari ranar juma'a sai aka ji ya ce amin sau uku da idan da sallah aka tafi shi ya ma'aikin Allah me ya sirrin fadin amin amin ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo min ya ce duk mutumin da Allah ya raya shi tsakanin iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu bai kautata musu ba har suka mutu bai samu yardan Allah ba ya shiga aljanna Allah ya nisantar da shi daga samun rahmar Allah ka ce amin shi da kuka jira ce amin na farko waye addu'a mala'ika jibrilu waye ce amin manzon Allah yace amin na biyu shine duk mutumin da Allah ya raya shi a cikin wata rabalana har ya ga farkonta har ya ga karshenta bai yi hoƙasa na ibada ba har watan ta shuɗe bai samu yardan Allah a cikin wannan wata ba ta kubuce masa Allah ya nisantar da shi daga samun ramar ubangiji ka ce amin shine kuka jina ce amin na biyu amin na uku shine mutumin da aka ambaci sunanka a gabansa bai maka salati ba Allah ya nisantar da shi daga samun rama ko Allah ya tumurmushe hancinsa ka ce amin shine kuka jina ce amin na uku to kaga wannan yana nuna maka falala da daraja ne me watan ramalana to tun daga farkonta har zuwa karshenta haka ake so mutum ya jajirce ya ta ibada ya ta ayyuka na alkhairi ina fata an gane kayi wa kanka budget gargwadon samunka yanda kake yi wa iyalanka budget to haka kayi wa talakawa da mabukata budget kai talaka ne kuma zaka iya taimakon dan uwanka talaka ina fata an gane kowa zai iya taimako me kasuwanci kai me kudi kana da dan kasuwa ne kai bonanza a wannan saboda Allah da kansa ma yana bonanza a watan ramalana to kai ma me yasa ba zaka yi bonanza ba dan ka samu dacewa ka shiga aljanna sai ka ce to kaya na a wannan watan saboda tausayawa masu azumi ɗan kasuwa sun fara wa suga kuɗi an sa mai kuɗi kaza kuma na san wannan watan masu azumi suna da bukata sai ka siyo buhu 100 misali ko 1000 sai ka ce in ana siyarwa misali 10,000 ne ko 20,000 sai ka ce ka karya shi ka mai da shi 15 ina fata an gane saboda kai bonanza da kai saboda tausayawa masu azumi Allah ce irhamu man fis ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi su ma Allah zai tausaya musu ku tausayawa wa'anda ke ƙasa wanda ke sama kuma zai tausaya muku ina fata an gane tunda a wata ne wanda ƴan kasuwa suke bada kolin neman kuɗinsu su daman zai ce ma wannan watan sai ya samu miliyan kaza kai kuma ka ce wannan watan in Allah ya yarda sai na samu yardan Allah ka gani da kai da shi waye zai fi samun abinda Allah ke nema ta wannan Allah sai ya rubanya maka ya maka a hanyar arzikin da baka taɓa tsammani ba saboda ka tausayawa bayan Allah da ke ƙasa kai kuma a'a mai kuɗi ne ba ɗan kasuwa ba kai ma sai ka siyo abin nan sai ka raba wa mabukata ka tallata ka raba musu kai ma sai ka ga Allah ya tausaya maka ya shirye maka da zuriya sa'annan kuma ya maka albarka a rayuwarka a duniya sannan ya maka albarka a lahira daga duk wa'annan suna daga cikin ababen da mutum yake bukata ya san su a irin wannan lokaci kunun zaki ne zobo ne jinja ne za ka yi ina fata an gane ko soya milk ne ko menene duk abin da kake da shi wanda mutane ke bukata musamman ne yanzu lokacin da ana zafi za ka ga mutane za su fi bukatar abu mai sanyi ko ka yi shi ka kawo ba kai asara ba in na mutum ɗaya za ka iya yi kullum kai na mutum ɗaya ta wannan dalilin sai ka ga Allah ya yarda da kai ta wannan dalilin sai ka ga Allah ya baka aljanna saboda Allah yana kallon abin da kake da iko ne da kuma tsarkaken zuciyarka da kuma karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga anan ka taimaki kanka kuma ka taimaka wa bayan Allah sai ka ga kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka a duniya kuma ya taimake ka a lahira Allah ya ba mu ikon aiwatar da wannan kuma Allah ya raya mu zuwa watan ramalana Allah kuma ya yi mana albarka ya sa mana daga cikin ƴantattun bayinsa a cikin wannan wata mai albarka sa'annan kuma ya karba mana ibadunmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira saboda haka ina gani a lokaci za mu tsaya a wannan gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
wa atubu ilayk.